yiwa ga masu sukar da mirin tso shugaba Donald Trump ya zai fara bayyana gaban kotu a cewar wasu rahotanni da ke bayanin jami'an tsaro. Wata majiya hukumar tsaron ta faɗa wa labaran CBS cewa Cesar Sayoc dan shekaru 56 da ke zaune a garin Aventura a jihar Virginia a jihar Florida zai bayyana gaban kotu a ranar Litinin. Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya ji mu ta tashar ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To jama'a da fatan za mu na aikin gafara mun samu tangardan na'ura ne. Wani mutumin da yake ihu yana cewa duk waɗannan Yahudawa ya kamata su mutu ya shiga wani ɗakin bautar Yahudawa a Pittsburgh a jiya Asabar. Ya fara harbin kan mai uwa da wabi kuma ya kashe mutane 11. Wannan kisar harbi ita ce ta ƙarshe a nan Amurka. Wasu mutane 6 da suka yi yunkurin kama maharin ciki har da wani dan sanda sun samu rauni a cewar jami'an da suka bayyana cewa wasu fararen hula su 2 suna cikin mawuyacin hali. Da alamar wannan shine dai mummunan harin da aka taba kaiwa al'ummar Yahudawa a tarihin Amurka a cewar wata kungiyar Yahudawan mai zaman kanta a nan Amurka. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta fara gudanar da bincike akan wannan harbin wanda aka yi cikin tsano. Babban jami'in hukumar FBI a Pittsburgh, Bob Jones, ya faɗa wa manema labarai cewa ba su da wata masaniya ko jami'an tsaro suna da wani bayani akan maharin kafin harin na jiya. Ana sa ran mutumin nan da aka kama shi kuma aka caje shi a ranar Juma'a akan aikawa da akalla kunshi 13 dauke da abubuwar fashewa zuwa ga masu sukar lamirin shugaban Amurka Donald Trump zai fara bayyana a gaban kotu a cewar wasu rahotanni dake bayyana jami'an tsaro dake bayanin jami'an tsaro. Wata majiya daga hukumar tsaro ta faɗa wa labaran CBS cewa Cesar Sayoc dan shekaru 56 dake zaune a Aventura a jihar Florida zai bayyana a gaban kotu a ranar Litinin. Yayin da CBS din yake cewa Sayoc zai gurfana ne a gaban alƙalin tarayya a birnin Miami na Florida a gobe Litinin. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya buga bayani da wani jami'in hukumar tsaron yake cewa Sayoc zai fara bayyana ne a gaban kotun Florida kafin ya je huskanci caje-cajensa a kotun tarayya a New York inda aka samu 5 a cikin abubuwar fashewa 12. Jami'an hukumar ba su da izinin yin bayani akan shari'a, lamarin da yasa aka saka sunayensu. Sayoc tsohon mai laifi yana huskantar caje-caje guda 5 ne game da shirya makirci da aikewa da bama-bamai na tsawon mako guda. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗa a jiya Asabar yana cewa kashe Jamal Khashoggi a cikin ofishin jakadanci wani babban al'amari ne gare mu. Ya kuma ce tuni sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya soke takardun bizar wasu 'yan ƙasar Saudiya. Da yake jawabi a wurin wani taron koli akan tsaro a yankin gabas ta tsakiya na Manama Dialogue da ake yi a Bahrain, Mattis ya ce Amurka za ta ɗauki ƙarin matakai akan waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin. Ya ce duk ƙasar da ta gaza wurin biyewa tsare-tsaren ƙasa da ƙasa da kuma bin doka da oda to ta rusa zaman lafiyar yankinta, yayin da ake da buƙatar zaman lafiyar sosai a cikin wannan lokaci. Ya ce kamar yadda shugaba Donald Trump ya faɗa sai mun ga ƙarshen wannan batu. Matis bai dora wa Saudiya Arabia alhakin kashe Kashogi kai tsaye ba, kuma bai tabo batun kira da ƴan majalisun tarayyar Amurka suka yi na yanke sayarwa Saudiya Arabia makamai, da kuma batun da aka yi na azawa Saudiya Arabia takunkumi. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani mataki da ba sabon ba na shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauka, da ake kira Michelle Bachelet, ta buƙaci gwamnatin Burundi ta roƙi gafara akan kalaman ɓatanci da ta yi wa wasu mambobi na wata hukumar bincike mai zaman kanta, lamarin da ya zubar da mutuncin mambobin kwamitin. A ranar Laraba, jakadan Burundi a Majalisar Ɗinkin Duniya Albert Shingiro ya ci mutunci kuma ya yi barazanar kai ƙara na mambobin nan na hukumar binciken mai zaman kanta zuwa kotu a wurin wani zaman kwamitin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na uku a birnin New York. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Da kan mai da hankali kan lamuran zabe, dan gano adalci ko akasin hakan a demokradiya da lamuran da ke alaka da zaben. Naku Nasura da Ma'ali Kaya zan gabatar. Wannan mako za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta kara dagewa cewa san ba za ta karbi sunan dan takarar gwamna na jam'iyyar APC daga jihar Zamfara ba, duk da rahoto ya nuna an mika sunaye ciki har da dan takarar gwamna. Yan takara da suka dau matsayar an musanya sunansu yayin mika sunaye hukumar zabe na barazanar zuwa kotu don nuna ko an yi zaben ma za su iya karbe kujera. Jami'an tsaro da tare da shugabannin addini sun ce ya zama wajibi a raba matasa da kwaya don amince rumfunan zaben 2019 daga duk wata tashin-tashira. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Biyo bayan bayanan da ke nuna jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta tura tawaga da ta miƙa jerin sunayen 'yan takara ciki har da na gwamnan Zamfara ga hukumar zaɓe. Jami'in labarun hukumar Aliyu Bello ya ce ko ma sunan yana ciki ba zai samu karɓuwa a hukumar ba, don jam'iyyar ta APC ta saba wa'adin gudanar da zaben fidda gwani.
Tun wuri hukumar zaɓe ta gargaɗi jam'iyyar APC da cewar ba ta sa ran ganin sunan 'yan takara daga jihar Zamfara don ba ta cika ƙa'idar ta na yin zaɓen fidda gwani akan ƙa'ida ba. In jam'iyyar APC ta je ta miƙa jerin sunaye, ai ba a ce har da na Zamfara ciki ba, kuma idan ma akwai na Zamfara ciki ba ka ji an ce kuma hukumar zaɓe ta karɓa har da na Zamfara a ciki ba. Domin duk da dai cewar jam'iyyar APC damar ta ne ta miƙa sunayen 'yan takara, amma dai bisa ka'ida da sharaɗi da kuma sanin dokoki da aka yi amfani da su, jerin sunayen 'yan takarar jihar Zamfara baya daga cikin abin da ake sa ran samu daga hannun ita jam'iyya a hukumar zaɓe. Wannan yana nuni da irin ci gaba da ake samu a kan tanade-tanade da aka yi don nasarar zaɓen 2019, domin abin da jadawali ya fitar ya tanadi ayyuka aƙalla matakai 14 za a kammala ya zuwa ranar zaɓe, kuma wannan yana ɗaya daga cikin matakai, don haka duk lokacin da aka cimma wani tudu akan ce alhamdulillahi an kai gaci an wuce wannan, sai dai a fuskanci na gaba.
APC dai yana bayyana cewa ba yadda za a yi hukumar zaben ta kyamincewa da 'yan takarar na Zamfara, da hakan dai yanzu na nuna kotu ce za ta zama raba gardama. 'Yan takara da dama da suka rasa tikitin takara don musanya sunayensu ko ma kwace damarsu ta takarar sun rabu gida biyu, da suka hada da waɗanda suka sauya shiga zuwa musamman jam'iyyar PRP mai alamar mabudi ta marigayi Malam Aminu Kano, zuwa waɗanda ke haramar garzayawa kotu don bin kadun lamarin ta hanyar shari'a. Usman Tugga da ya nemi takarar majalisar dattawa daga Bauchi ta Arewa kuma ya miƙa korafi ga jam'iyyar APC cewa ba sunansa ne ya fito ba, duk da takardun da ya nuna na samun galaba, yanzu ya lura jam'iyyar ta rabu da sha'aninsa, da haka ya ce yana niyyar rugawa kotu ne.
Tun da mun je jam'iyya mun kai korafi an ƙi saurara mana, kaga sai mu tafi mataki na gaba, mu tafi kotu kenan, mu je kuma mu kai ƙara a kotu cewa mun ci zaɓe kuma ga sunan wanda aka kai wani daban. Kuma abun mamaki da wannan jam'iyyar ne, abin da yake ba na mamaki da wannan abin da yake faruwa shine tun daga farko idan da mai kujera, sai a ce da mai kujera, kada kowa yayi wannan takara. Amma aka banmu muka sai form, muka nemi mutane, muka yi takarar nan, aka yi zabi, kuma a zo a ce da mai kujera, kaga wannan ai bai yi ba, wannan ya zama zamba cikin aminci kenan. Tun farko da sai a ce mana kada kowa yayi takarar nan, kujera akwai mai ita da wanda muka bawa, kaga shi kenan ba wanda zai yi takarar nan.
Kaddara da iya cewa ma bawa shi Alhaji Adamu Bulka cewa wannan takara ake yi dattijo ne a wannan yankin naku Usman Tuga akwai waɗanda suka bugu waya suna ba da shawarin me yasa kawai ba za ka kyale shi je yayi wannan takarar ba in ya so kai ka tari gaba
to ai magana da nake gaya maka shine da tun farko sai a kira mu sai a ce to kada kowa ya nemi takarar nan mu jam'iyyar APC muna neman alfarma wannan kujera mun riga mun ba dattijo tun daga ce dattijo ne Adamu Bulkaciwa saboda haka kar kowa ya nema shikenan sai mu bari amma ayi mana zamba cikin aminci a kira mu a sai da form a ce kowa ya je takara ayi zabi kuma a zo a ce za a kai sunan wani ai kaga wannan bai daidai ba sai mu tafi to ai Nigeria ma ba a zauna muke babu duka ba tunda ita jam'iyya tana ganin mu ba wa'ansu ne da ya kamata a mana halalci ba sai mu tafi kotu saboda kaga kan irin wannan abuwa yana da kyau ba ma wai dan wani abu ba dan kaina ba ma akwai haƙƙi na mutane da suka fito su ma suka shiga wannan tafiya suka yi ni saboda haka dole ne ko ina so ko ba na so in ba kadan su su ma haƙƙin su ne wannan in yaso in mun je kotu in aka ce bai yi ba sai mu tafi har kotun ƙarshe kaga mun tabbatar da cewa a lokacin babu inda zamu kai ƙara sai mu koma wajen mai kowa mai komai mu kai ƙaran mu can kuma
abu dai mai muhimmanci a samu warware dukkan takaddama kafin ranar zabe dan kada ya zama bayan wasu mako kujera kotu ta sauke su kamar misalin da ya faru a Rivers na kujerar gwamna tsakanin Celestine Omehia da Rotimi Amaechi a 2007 da kuma kujerar majalisar dattawa zaben 2015 tsakanin Sani Dallaji daga jihar Taraba da Sanata Amaechi a yanzu Shaibu Lau da kuma kujerar majalisar wakilai tsakanin Kamisu Mai Lantarki da Yabo Chitango a zaben 2015 yanzu goma shiga zauren taro na musamman na yaki da shan miyagun kwayoyi tsakanin matasan Najeriya da ya tabo muhimmancin aminta kokolwar matasan kafin zaben 2019 taron da ya hada da jami'an tsaro da dattawa da malaman addini farko bari mu bude da tsokacin Sheikh Abdullahi Balalau
to mun lura ba wa'azi kawai ya kamata mu tayi ba wa'azi yana da muhimmanci a ko ina a fadakar da mutane to amma kun lura da me yake zuwa yau da gobe wanda al'umma suka mai da shi ya zama to dabi'a da halaye sai muka lura shan miyagun kwayoyi na cikin abin da ke kawo barazana ga wannan al'umma sannan in an fuskanci lokuta na zabubbuka irin wannan da muke ciki waɗansu marasa imani marasa tausayi daga cikin waɗansu ƴan siyasa waɗanda bukatar su kawai ya za su yi su samu biyan bukata in sun ga to za su yi amfani da matasa su sanya su su je su yi ta'addanci don bukatar su ta biya sai su sanya su bayan sun ci zabe kuma su yi watsi da su to wayannan muke ƙara kira ga ƴan siyasa irin wannan su ji tsoron Allah san Allah zai tambaye su muke kira kuma ga su matasa su nisanci irin wayannan miyagun ƴan siyasa su koma su rika karatun addini su kuma koyi sana'o'i in suka koyi sana'o'i suna karatun addini in Allah ya yarda za su rabu da wayannan shaye-shaye to wannan campaign in Allah ya yarda za mu dauke shi mu kashe ko ina a ƙasa masallatanmu makarantunmu da duk inda ake zama ayi wa'azi ko a fadakar to za mu ta kokarin fadakarwa idan ana fadakar da mutane ana wa'azi har suka gane wannan to ita kanta gwamnati ta samu sauki sannan kuma duk wanda yake so ya amfani da wayannan yara ba zai samu damar yin amfani da su ba
babban sufetin yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ta bakin DIG mai gari Dukko ya ce rundunar ta sa na daukar matakan yaki da mashayin miyagun kwayoyin
da zaka duba zabubukan da aka yi ko da yake wannan na gari na gaba ne amma zabubukan da aka yi a Ekiti da Osun da Anambra mun yi kokari mun zauna da stakeholders da manyan sarakunan gargajiya da shugabannin addini mun nuna musu illa amfani da yara kamar shi gwamna wanda ya jabi yanzu ya ce duk wani shugaba da wanda zai amfani wanda ya san yana tunanin ya amfani da ta'addanci domin ya samu mulki wannan ba shugaba ne
na kebe dattijan malami Abubakar Girawar Gungu don sanin matakan da sukan dauka a daidai irin wannan lokaci da zabe ke karatowa don a gudanar da lamarin cikin lumana da mutunta juna ya zama ba karebin damu tsakanin yan takara da masu kada kuri'a ko ko tsakanin jami'an zabe da wakilan yan takara
Allah suru babban bala'i shine wannan abun da muke tsoron ma bana me zai faru a cikin lokacin da za a yi wannan zabe wannan na cikin abin da ya samu kai gaggawa muka fara bude wannan kafa ta yaki da shaye-shaye amma farko abin da muke roko don Allah dan girman Allah manyan mu na Najeriya don Allah wa'anda suke so su nemi al'umma su neme su ta hanyar mutunci don Allah magana a tito da kudade a basu ta hanyar shaye-shaye don su zo su ta da fitina su kashe mutane a yi abin da bai kamata ba don Allah abadi muna kira gare su in kuma muka yi kira muka ga abin bai yi ba yanda suke canza salo mu ma mu canza salo na yadda sako ai ko muna da hanya da Allah ya bashi amma yanzu dai muna kiran su don Allah kada su yi bana dai a samu zaben ya zama mai tsafta kuma a samu kwanciyar hankali a cikin kasa wannan shine kurin roƙon da zamu ci gaba da yi kafin mu ga abin mun yayi amfani to shikenan
abinda ma zai fi daukar hankali shine duk lokacin da waɗannan yan siyasar ke campaign sukan so su zo wajen sarakunan gargajiya da malaman addini su ce a sa musu albarka shin in suka zo me kuke gaya musu da ya shafi wannan magana ta miyagun kwayo ga mata
to da ba abinda ya hida mu da muna roƙon su ne adalci da riƙon amana amma yanzu ne muka fahimci ya kamata a shigar da wannan cikin hudubar da za a yi musu ta lokacin da suke neman mu goyon baya ga campaign ko kuma don cin zaben su ko wani abu to wannan na cikin muhimmin abin da ya kamata kuma mun riga mun fara duk wanda ya samu dama ya zo wurin mu to za mu yi mai wasiya kuma wani lokaci ma in muka ga zaka zo headquarters mu tare da irin waɗannan mutane ba za mu baka dama ba don haka wannan za mu karfafa mu taimaka mu wanda muka ga ya karbi kiran mu na yaki da shan miyagun kwayoyi sai mu ƙara karfafa mu nan musu bishe su zabe shi inda muka ga kuma bai karbi kira ba to wannan kuma da mu nuna mutane cikin illolin da yake bai kamata ya zama shugaba na kirki ba
hakika da tare shugabannin addini na da tasiri wajen samar da salama da adalci a kasa wani taro a helkwatar kungiyar kristocin Najeriya kana Abuja da aka yi musamman saboda sai ta kubalon matasa su taimaka wajen samar da shugabanci mai nagarta da kaucewa banga tsohon mataimakin shugaban babban bankin Najeriya CBN Dr. Obadiah mai lafiya yayi wa matasan hannunka mai sanda
an tara matasa ne don a musu gargadi akan zaman lafiya akan neman sulhu na jamhuriya gaba ɗaya an zauna tare da su a musu gargadi a tattauna yadda za a samu zaman lafiya kuma a samu cin gaba a wannan kasar namu ta tarayyar Najeriya
dukkan in ka duba kamar za a iya cewa matasa ne wanda yawanci sun gaji watakila da tashi-tashin hankula da ake sa su kai wannan taron me kike jin matasan za su yi saboda samun dawamin zaman lafiya
eh to ya kamata don ka san idan ana tashin hankali matasa ke jin wahala ke samu wahala kuma su ake amfani da su domin a kullawa su damuwar da ake samu a kasan nan saboda haka idan muna son sulhu muna son cin gaba dole a samu ayi ma matasa gargadi a musu tarbiya da zai kawo cin gaba ya kawo kuma salama a wannan namu kasan saboda haka ya zama musamman ne abin da ya kamata a yi ne domin a samu hankali a jawo hankalin matasa domin a samu zaman lafiya kuma a samu cin gaba
anan muna ba ta Allah ya kai mu ranar zaben lami lafiya a watan Fabrairun baɗi ko mu samu zabe na gaskiya da zai samu amincewar masu kallo na ciki da wajen Najeriya masu sauraro da wannan muke kawo ƙarshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada sauti Julie Gresham Nasura da Maili Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
rikicin cikin gida a hukumar inshorar lafiya ta Najeriya wato NHIS a halin yanzu na daukar wani sabon salo da farko dai an sami mummunan sabani tsakanin hatta kungiyoyin kwadago dake aiki a hukumar Comrade Isaac Odemeke dake zaman babban sakataren kungiyar manyan ma'aikatan gwamnati ta Najeriya ya mun karin bayani jim kadan bayan ya gabatar da wannan taron manema labarai
The executive secretary himself, Professor Yusuf Usman, he had been violating all laid down rules.
Babban sakataren hukumar inshorar lafiya ta Najeriya, Professor Usman Yusuf, na yi wa dokokin aikin gwamnati karan tsaye. Da farko ma tukunna muna zargin sa da laifin almubazzaranci da sakaci, kaga hatta wasu jami'ai ya kawo cikin hukumar daga waje ba bisa ka'ida ba. Dan ya samu damar yin yadda ya so a wannan hukuma hanyar da ya bi ya kawo waɗannan mutane baya kan ka'ida shi yasa muka ce ba mu yarda ba sannan baya da ladabi da biyayya ga shugabannin sa yanzu me kuke son ayi kenan
eh shu time to step aside
so muke a ce mai ya sauka daga mukamin sa kuma ayi bincike
and allow a full fledged investigation to be done
amma nan take kungiyar ma'aikatan gwamnati ta Najeriya karkashin jagorancin Comrade Shehu Muhammad Gajewo ta yi watsi da wannan ikrari na su Comrade Isaac.
So mu muna nesanta kanmu da abubuwan da suke fada da kuma abubuwan da suka je suna fada yan jarida suka ce mu muna yi wa NHIS bore ba mu yi ba ba mu san da maganar ba ba a yi da yawun mu ba kuma mun tuntubi su ma'aikata da suke a wannan NHIS mun tambaye su da yawun su aka yi su ma suka ce ba da yawun su aka yi ba so the Nigerian Civil Service Union da kuma Medical and Health Workers Union duka ba su yi wannan abun ba so su sun yi gaban kansu ne
to ina zuwa kuma da wai ainihin wannan rigima me kawo ta ne
wannan rigiman abin da ya kawo ta ta fara ne daga sorrai ta bangaren cewa kuna son a yi yanda ake a da shine na farko mutane a ba su kudi kamar su health maintenance organization su bawa asibiti su dauki kudi su kai banki sai kudi ya haihu tukuna daga baya su ba mu asibiti na biyu wa'annan yan union wanda muka nesanta kanmu da su suna kokarin duk yanda za su yi su tada zaune tsaye a cikin office din saboda wa'ansu daga cikin su wa'annan mutanen yan health maintenance organization suna wannan da su suna alaka da su kuma su ne an hana su corruption almundahana sun suka samu wa'anda suke cikin NHIS suna taimaka musu so wa'annan yan union abinda suke yi kenan
wai shin menene tushen wannan rikici tambayar kenan da nayi wa babban sakataren hukumar inshorar lafiya ta Najeriya Farfesa Usman Yusuf
gaskiya shine ni tun sadda nazo na ce bazan yadda a zalunci gidan nan ba abinda na samu da nazo NHIS abun bakin gani hukuma ce wanda ya kamata ta taimaka wa mutane a samu lafiya in suka je asibiti amma nazo abinda na gani ba kyau ana ta almubazzaranci bari in ga maka wannan board meeting sai mu zauna mai awa 5 awa 6 ba abinda yake magana sai ba yan HMO kudi a ba yan union nace ni fa ba abinda ya kawo ni kenan ba abinda ya kawo ni umma jama'a aiki wa'anda ba su da lafiya amma abu sai ya fara tabarbarewa shine wato sai suka fara zakewa wato wannan board din abinda ake kira part time ne so hudu a shekara ya kamata su zauna sai aka zo ana abu kullun ana almubazzarancin kudin jama'a na rubu na je sakataren gwamnati ofishin sakataren gwamnati nace ga matsala aka ce ai ba kai kadai ba mutane da yawa ofishin aiki sakataren gwamnati su ne suke sasanta suna tabbata cewa duk ma'aikatan gwamnati suna tafiya hankali suka ce in rubuto na rubuto suka bani dokoki sakloli suka bani shawara suka kira su wayannan yan board din tunda farko to bacin da suka ga abubuwan da na rubuto a June cewa ga matsalolin da nake samu suka rubuto mani suka ce to za mu sa ku cikin hukumomi da ake yi da za a yi ma retreat sakataren gwamnatin kasa ya zo ya gama taro dalla ku yan board ga aikin ku kai kuma executive director ne ko director general ne ko executive secretary ga aikin gwamnati sun sa ku yi aiki tare ku yi makasa aiki da aka tafi kowa hankali kowa ya san inda yake kwatsam kuma sai rikici ya saki barkewa me yasa wayannan rikici wato neman zakewa har yanzu kowa sun mamanta maganan da aka yi mana cewa ga naka a'a kai ta matsawa board ba su bari in yaki wayannan dillalen da ake kira HMO ba su bari in yaki wayanda suke biya yan kwadago suna dai son kadde in yi aiki amma ni na san abin da ya kawo ni
Professor Yusuf ya shaida min cewa a kokarin sa na yaki da cin hanci da rashawa a cikin wannan hukuma yayi ta fuskantar kalubale iri-iri
wato sanda nazo akwai DSS ma'aikatar tsaro ko kafin zo ni 2016 nazo su suna ta binciken NHIS tun 2013 da nazo wasu aka kawo mana rahoto aka ce ga kudin da aka biya su 1.05 billion fiye da billion daya da ya kamata bai kamata a biya su ba a anso na rubuta musu duka nace za a anso kudin nan kuma suna biya amma ita wannan chairman din da tace wai ta dakatar da ni aiki ta tara su tace ba za su biya ba ni kuma na rubuta masu duka na ce za su biya in ba su biya ba zan kai su wannan hukumar tsaro ta bincike su kai bayani ko kuma an kai su EFCC a mai da kudin mutane kuma suna maidawa
sun amince sun ce kudin kuma suna da kudin yanzu
amince batun amincewa gashi kuma an nuna vochoci gashi DSS sun nuna gashi DSS sun ce mani in je su dawo da shi kuma alhamdulillah EFCC da ICPC da SSS da ƴan sanda duk suna ba mu haɗin da goyen baya mu tabbatar cewa an dawo da kudin jama'a
ana cikin wannan yanayi ne kuma kwatsam sai shugabar hukumar daraktocin NHIF din take bayyana wannan sanarwa
The Executive Secretary of NHIS, Professor Usman Yusuf, is suspended indefinitely.
Shugabar Hukumar Daraktocin Hukumar Inshoran Lafiya ta Najeriya kenan, wato NHIS, Dr. Yemtu Efenno, ke bada sanarwar dakatar da babban sakataren hukumar, Farfesa Usman Yusuf, inda take cewa mun dakatar da babban sakataren wannan hukuma har sai illa masha Allahu. Mun tuntubi Ministan Lafiyar Najeriya kafin a cimma wannan matsaya. Akwai wuce gona da iri da yake yi wanda ba za mu iya kau da kai daga gare su ba saboda haka hukumar daraktocin wannan hukuma ta NHIS ta yanke shawarar kafa wani kwamitin bincike kuma an baiwa wannan kwamiti wa'adin watanni uku ya kammala aikin sa
This administrative file has 3 months to complete its assignment
amma baki ɗayan lauyoyin tsarin mulki a Najeriya sun yi tafakin cewa wannan dakatarwa wuce gona da iri ne Barista Madiba Bakari ya mun fashin baki
National Health Insurance Scheme an ka hukuma ce wadda aka kafa gargakin dokar kasa wadda ake kira National Health Insurance Act na 1999 sashi na biyu shine ya kafa board na governing council wanda suke da dama na waɗansu ayyuka kamar guda 10 wanda suka shafi aikin gudanar da ayyuka na hukumar amma power ko kuma iko na nadawa ko dakatarwa ko yin wani mataki akan executive secretary wanda shine ɗaya daga cikin membobi 11 na wannan hukumar na board na governing council shi ma member ne amma shine kuma chief executive wanda shi a sashi na takos na wannan doka shugaban kasa sai kawai da wannan ikon su wannan board din ba su da wannan power ko yanda tsarin wannan tanadi da aka yi wannan dokar da aka wannan kuma ba ta board din ba su da nan power din ga shi wannan dokar
to yanzu ba dukkan a fuskar doka menene matsayin dakatarwar da ita shugaban board din tayi wa professor Yusuf
a bisa ga doka za a ce na lambori wato bai da tasiri kaman bai taba faruwa ba ko da minister na kiwon lafiya bai da wannan iko din a sashi na takos da sashi na biyu da kuma sashi na hudu na wannan dokar
wannan batu dai ya ji hankalin majalisar wakilan Najeriya babban lauya a Najeriya wato senior advocate kuma dan majalisar wakilai daga jihar Filato Mr Edward Pajok ya ji hankali a wani zaman majalisar da aka yi a baya-bayan nan
section 11 sub 2
yace sashi na 11 karamin sashi na 2 na kundin tsarin mulkin Najeriya yace wanda ke da ikon nadawa shike da ikon cirewa ko dakatar da jami'i daga mukamin sa tambayar anan shine tunda hukumar daraktocin nan ba ta da ikon nada wannan babban sakatare na hukumar NHIS to ai na ta samu ikon dakatar da shi
do they have the power to suspend him
a halin yanzu majalisar wakilan Najeriya ta sa wani kwamiti na musamman ya binciki wannan al'amari kuma ya kawo mata rahoto cikin sati hudu Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
ba ku ishara ce ma wani yayi gida yayi moto ga wata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kauna ku wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bar silifa duka Allah na kauna ku wani yana da daki nasa
Kuma Allah kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri inda za ku ji shirin nagari na kowa yanzu a madadin kowa da kowa a dan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yako Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya
VOA Afrique, dites-le à un